السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام على تمام الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بايعك أنقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta Laraba a yau muna 23 ga wata na Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka kin ya dace wa 5 din watan 5 miladiya ta 2021. Insha Allah ta'ala ajiya muna cikin suratul Alaq, sura da take mana magana akan farkon ayoyi da suka sauko a cikin Alkur'ani mai girma, sannan da jan hankali da Ubangiji subhanahu wataala yayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi sifatin khassa, sannan kuma ga al'ummar musulmi gaba ɗaya bi sifatin amma, akan su zamanto mutane ne masu kokarin yin karatu. Karatu shine abin da yake dawamar da al'umma, yake sa su ci gaba a taka tulun nasira. Dole sai da karatu. Jahilci bai yada rana, jahilci bai da amfani. Al'ummar da take jahila al'umma ce ba ta da wani amfani a cikin al'umma, a cikin mutane. Kamar yadda wani yake cewa walaysa li jahilin fin nasi mughnin walaw mulkul iraqi lahu ta'atta, yace shi wa jahili da kuke gani bai da wani amfani a cikin mutane. Mana laysa bi jahilin fin nasi mughnin, bai da wani amfani. Yace walaw mulkul iraqi lahu ta'atta, yace koda mulkin Iraki za a doko, mulkin yayi tattaki ya zo zuwa gare shi, to bayan da zai da wannan mulkin saboda shi jahili ne mai san yadda ake ayi mulki ba kuma makamancin wannan. Da haka yawa musulmi wajibi ne mutum mai imani ya zamanto iya da kusiri sosai na abin da ya shahi karatu, ya zamanto zaki kai ki kawo ki bada dukkan wani abin da kike ga yana da muhimmanci a rayuwanki na lokacinki ne ko abin da kika mallaka saboda koyan ilimi wanda yake na addini. Babu hujja ga mutum musulmi ya zauna kaga daidai da karatun da zai yi a cikin sallah yana bashi wahala. Me yasa? Wai saboda bai iya ba. Amma a daidai lokacin da abubuwa nawa baki iya ba kuma kika koya, in kika dauki lokacinki kika bada hamzari kika bada duk wani abin da kike ga yana da tsada, wallahi zaki samu abubuwa, zaki harrace abubuwa da yawa a cikin Al-Qur'ani mai girma, wataƙila ma ya kai ki zuwa ga harrace Al-Qur'ani. Misali yanzu a ce dukkan wunin Allah kin ma kanki tsarin da zaki karatun awa daya ko kuma minti 30, kai minti 10 kawai. Minti 10 zaki dauki aya ɗaya ki maimaita ta su 10, misali a minti 10 nan. Wannan aya kin ga dai da izinin Allah duk yadda aka yi sai ta shiga cikin kanki. Sannan washe gari ki ƙara mata wata aya kin ga kin samu 2. Kwana na 3 ki ƙara wata aya kin samu 3. Kwana na 4 ki ƙara wata aya kin samu ayoyi guda 4. A tsawon sati guda ki dauki ayar nan guda 4 kacal, kar ki dauki da yawa har ki kasa, ki dauki wannan guda 4 nan ki maimaita su. Yanzu sauran kwanakin da suka yi saura a cikin sati kar ki dauki sabon karatu, wannan ayoyin guda 4 da kike da a cikin kwanaki 3 da za su zo ya zamanto kina hada soje guda kina maimaita su. Zaki maimaita su lokacin misali bayan ƙare sallar asubahi, irin bayan ƙare sallar magariba, wasu lokuta misali kin tashi cikin dare zaki qiyamul layli, ki karanta wannan ayan guda 4 kadai kina karanta kina maimaita kina hudi kina maimaitawa. Da izinin Allah inda kika yi shekara a haka zaki bada labari mai kyau, sannan kuma kin doki wani kaso mai girma daga cikin abin da ya sha alkurani mai girma to amma in ka zauna a baka iya ba sai ka mutu a baka iya ba duk abin da kake ga cewa ya zamanto maka abin barazana idan ya zamanto ka kyale shi a haka nan to har aka mutu zaka zamanto jahilin wannan abin har akai ka asaka cikin kabarin ka to shi kuma jahiltar ilimin addini ba hujja bace ba imana biki da wata hujjar da zake ce ai ke kin jahilta baki sani ba wajibi ne ki tashi ki karatu to karatun nan iya da ka'idodi da sharuɗa ko kuma irin hanyar da ya kamata mutum ya biye karatu kamar yadda zan takaita abun akan magana ta Imam Shafi'i lokacin da wani almajiri shi ya kawo kukan cewa iya da karancin fahimta yace shakautu ila waki'in su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi yace na kai kukana zuwa ga malami na waki'a Shafi'i yake cewa ya kai kukan shi zuwa ga malamin shi waki'a akan cewa har da shi tayi baya abin da yake karantawa yayi baya fa arshadani sai malami na waki'u ya muni nuni ya fadakar da ni ya shiryar da ni ala tarkil ma'asi akan in bar duk abin da yake saban Allah ne saban Allah yana ɗaya daga cikin abin da yake hana mutum ilimi imana ilimin addini yake cewa shi ilimi da kake gani haske ne shi kuma wa nurullahi la yuhda li'asi shi kuma hasken Allah ba a bayar da shi kyauta ga mutumin da yake saba ma Allah subhanahu wataala kenan a cikin ilimin addini wajibi ne ya zamanto mai kiyaye saba ma Allah subhanahu wataala shi yasa Allah mai girma da buwa yake cewa wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in alim ku ji tsoron Allah Allah sai ya sanar da ku abin da ba ku sani ba yazo a cikin athar suke cewa man amila duk mutumin da ya aiki bima alima da abin da ya sani warathahu Allah Allah zai gadar mishi ilimin abin da baka sani ba dukkan mutumin da zaka ga iya da kokarin aiki mana ba kokarin ya tara ba na harrace izihi kaza nayi wani da amma babu aiki wannan aikin banza ne wannan ilimin naka zai zamanto maka hujja na shiganka gidan wuta idan baka aikata ba abu aikin alheri tare da shi ba kenan kana ilimi kana aiki da shi sannan kuma daga cikin sharuɗin da malamai suke ambata cewa iya da kyau dalibi ilimi ya kiyaye yake cewa abu na farko dalibi ya zamanto iya da zakai to wannan zakai shine kaifin kwakwalwa kaifin kwakwalwa kuma ai an san ba sayan shi ake ba wani abu ne mauhiba ce ilahiya imana kyauta ne ubangiji yake baiwa wanda ya ga dama daga cikin bayan shi zalika fadlullahi yutihi man yasha to amma me yasa malamai suka kawo kula da kwakwalwarka a lokacin da kake karatu imana idan ya zamanto kai zaka yi karatun a cikin awa ɗaya misali zaka fahimci duk abin da ake so ka fahimta sai zamanto ni ina da raunin kwakwalwar da ni kuma sai na yi awa biyu ko awa uku to kaga dole ne in san ni wane ne kuma kai ma dole ka san kai wane ne kenan in muka zo karatu tahiyar mu daban-daban ne abinda wani zai maimaita su uku ya gane wani sai ya mishi maimaitawa su biyar wani sai ya yi su goma wani sai ya yi su sha biyar wani sai ya yi su hamsin to wanda yake da raunin fahimtar nan in ya ce zai biya masu kaihin fahimta to sai ka ga cewa shi a ɓangaren da ya sha ilimi bai da me bai da wani kaso in ya ce a wani ai su ɗaya ya karanta ne bari in karanta su ɗaya shikenan sai a zo shi ya karanta kai kuma ka zo ka tsaya ka yi tiris ka kasa karanta komi ka mamance meye ma za ka karanta kenan kowa sai amfani da iya irin zaka irin kyautar da Allah maka ta kwakwalwa kenan sai ka amfani da ita Imam Shafi'i suke ba da labarin yadda Allah ya bashi kaihin kwakwalwa idan ya ɗauki littahi duk misali in ya buɗe fash duk kalmar da idan shi ya ɗoru a samanta ta wannan kalmar kuma ya harrace ta ta kai matsayin da in ya tayi sayin littahi mai littahin sai da ya ce mashi to ka ga dai wannan littahin gashi ne wannan littahin tafsirin alqur'ani mai girma ne na malami wani kuma mujalladi kaza ne in zaka saya ka saya ko ba zaka saya ba Allah ya kiyaye hanya saboda in ya tsaya iya misali ka zaka sayi littahi ai zaka baka kadan buɗa ka ga me yake cikin shi to Imam Shafi'i sai ya harrace littahin anan yayi gaba ka kenan babu hiran ya saya da haka kenan kowa ya rika lisahida kwakwalwar da Allah ya bashi wani iya da kaihin fahimta wani sakatsakiya ne wani kuma balidi ne imana kwakwalwar sai a hankali ba ta yi to wannan kuma dole ka yi ta naci ka yi ta karanta ka yi ta maimaitawa ladan ka yana karuwa a wajen Allah kuma kwakwalwarka tana kara buguwa sannan wani sirri da ilimi yake da koyon karatu misali a yau in ka karanta ka wahala in ka zo gobe za ka karanta wahalar da ka sha jiya ba za ka sha shi ba a yau gobe ko kuma a ce jibi wahalan da ka sha jiya ba za ka sha shi gobe ba haka kana tahiyya abun yana ƙara ƙaruwa kana tahiyya ko lokacin tana ƙara buduwa tana ƙara sabawa sai ka kai matakin da za ka yi karatun da za ka yi azama guda da sai ka yi sati ko kwana goma kake yin irin shi to amma dole sai an jure fa dole sai an jure to haka a kiyaye walibi a samu zaka sannan kuma dalibi ilimi dole zama to a samu alhirsu tare da shi shine kwadayi kwadayin ilimi mutumin da bai da kwadayin ilimi zai yi wahala ya karatu shine abin da ake fama da shi a yau a cikin makarantun boko daliban suna zuwa makarantun boko ne ba su da kwadayin koya su dai abin da yake burge su kawai su satteni a ce yan lakwal kaza ce yawa shikenan an yi rantire an saka tsakanin su abokan su wace lakwal kake a ani lakwal kaza nake wannan shine kawai abin da yake burge shi titirkin ne yake so ya samu amma ba niyyar shi bace bai koyi karatu to gaskiya dole ne dalibi sai an samu alhirsu tare da shi mana kwadayin ilimi misali kana da hamzari akan ilimi kana so ka koya duk inda ake karatu kana dukufa kana zuwa kana bada lokacinka kana saurare kana bude zuciyarka don ka fahimta kuma in ka tafi gida zaka bude kai muraja'a to in Allah ya yarda ilimi dai kam da izinin Allah ya kasa mishi tamai zaman tabbakar kudin ilimi in ka zo ka zauna da ba kai kana zaune amma hankalinka yana wani waje sannan an yi karatun baka gane ba baka gane ba ko baka tambaya ba sannan kuma in ka dauki abubuwan rubutun da aka rubuta ma in ka je gida hallo sai ka ajje su nawa daga cikin almajiran ilimi wanda in suka dauko kayan na lakwal misali suka kawo suka ajje a gida bussa sake waiwayen su sai gobe a karfe 7 da rabi ko karfe 8 din zai huto a lokacin tukun zai rika neman ina sak din shi take ina kaiye shi take ina bik din shi yake to ya zaka karatu haka kenan ba wata muraja'a da kai ba wani abin da ka zo ka leka amma ka darasin awa 5 jiya ka zo ka kwanta ba abin da ka leka kuma gobe Allah ka sake kimsa ka tai ana haka sai an yi watannin da an zo exam sai ka ji yaro ya ce ai shi wallahi ya ma rikici ya rasa daga ina zai fara so ba dole ka rikice ba abun wata tara ka ce za ka yi shi a cikin kwana biyu ko uku ko hudu haba wani ne kai kai da ba shafi'i ba ba kai yin kwakwalwa gare ka ba koyo ba sai ga yaro ya dauko kai yi malam daban-daban sai ya rasa kai yin da wacce zai fara kuma wanda zai dauko kin ba a ciki mi zai iya dauka sai ga yana juya yana wannan ya zo yana wannan ba ya zo ba ka ji ba ana zuwa daga an watso tambayo sai a watsa shi gehe shikenan an wuce da shi su kuma uwaye bayan Allah ana ta'adda ya rika wallahi rabo ne bai da shi kuma karatu ne bai ba bai karanta ba ya za a yi samu tafayin da za a yi samu da haka ilimi na bukatar kwadayi dole dalibi zama tuyar kwadayin ilimi alhirsu sannan kuma akwai al-istibar shi ne as-sabru dole dalibi ilimi sai haƙuri kaga mutumin da bai da haƙuri zan canja samu kaso a cikin ilimi wallahi bai taso ba wannan zaman da zaka je kai misali in a makarantar ce ka je ka zauna awowi in aboko ne ka je ka zauna wajen awa 5 a saman wani bushashshen banci dole sai ka haƙuri sannan kuma ga malamai kala daban-daban wani da Allah ya zo yi wani abin da kuskure ne a kanka dole kai haƙuri malaminka ne daga cikin halin magabata akwai wanda ɗalibi in ya zo abu na farko da yake faɗa mishi yanzu misali daga ka zo ka ce a aka rabaka Allah karatu ne yasa akwai abu ne ya ce to shikenan kawai abu na farko da zai maka sai ya maka wata wahuta ma'ana ya maka wani abin takaici ya maka wani abin jin haushi ko ya kyare ka saboda ya ga yaya za ka yi in ya ga ka yi haƙuri ka jure to shikenan shi kuma wannan abin da ya maka dama da gangam ne ya maka dan ya jarraba ka ne ya ga anya wannan ana iya kai labari da shi ana iya tayar da shi kuwa kar a je sai an fara karatu malam ya yi wani kuskure sai ya ce a to shikenan shi karatun ma ya fasa kuɗin makamancin wannan amma daga ya kyare ka ko ya maka wani abu na jin haushi sai ka ji haushi ka rika tsoki kana faɗin maganganu kana dama wannan malaman sun rena mutane shi kenan ya huta da kai kaga dama maganin ka ai aka ce ka a fara dama ba ku fara ba kenan tuni ya fahimci ba ɗalibin ilimi ba ne kai kenan dole ɗalibi ya zamanto iya da haƙuri dole sai ka haƙuri haƙuri akan yanda malamin ka zai dora ka ga yanda za ka yi karatu saboda hanyar da za ka bi ta karatun nan shi ya riga ya santa amma ɗalibi ya zamanto shi yake so ya ci gaban kanshi malai na ce mishi gabas za ka yi na a nan malai yamman na tahi ga inda za a isa da wuri to sai ka yi ta tahiya ka kasa isa da ta malam din kuma kabi da tabbas ta isa naka dole a samu wajibi da talibi ya haƙuri koda wanda Allah malamin ya hika kai ka hima hishi shekaru amma dole za ka yi haƙuri saboda malamin ka ne wannan shine as-sabr sannan kuma neman ilimi yana buƙatar kuɗi ya buƙatar wani kaso na kuɗi wanda za ka riƙa sayan littafi da shi in aka bada wasu muzakirat aka ce a je a yi fotokofin kaza ka je ka yi fotokofi da kuɗi za ka yi karatun da za ka yi da Allah makarantar da za ka shiga sai an biya dole ka yi amfani da wannan kuɗin ka biya wannan kuɗin ana buƙatar kaya kaza dokiman kaza da ake buƙata kaga dole sai da kuɗi naka kuɗi yana da muhimmanci cikin abin da ya shafi neman ilimi matakar rabe wuce gora da iri ba kenan shine buluga sannan kuma ɗulu zaman ba a zama malami bainal ashiyati wa duhaha tsakanin hantsi da hudowar rana ba ka zama malami ilimi yana buƙatar tsawon zamani tsawon lokaci ana ta yi yanzu misali ka ɗauki yaron da misali lakwal yake yi lakwal ɗin da yake kaga primary kaɗai da zai yi shekara shida zai shahi curu yana zuwa yana zauwa ya zo college ya shekara hudu yana zuwa yana zauwa ya zo lycée ya shekara uku yana zuwa yana zauwa wannan in aka yi katari duk abin da ya zo kawai bigiya yake yana wucewa sannan kuma ya je ya fada jami'a ya je ya fada jami'a ya ga yadda Allah zai da shi nan ma zai ɗauki wasu shekaru ya ɗauki shekaru uku ya samu license ko ya ɗauki shekaru huɗu ya samu matric kuna makamancin wannan bayan wannan kuma abin da tahiya yake saboda shi ilimi ana yin shi ne minal mahadi ila lahadi daga zanen goyo zuwa kabari bimana ba a ce ai wacce ta gama karatu a hawa malam ta fara ne ko za ta fara ba a gama karatu sai dai a kaɗan shashafa kaɗan tattaɓa abin da ka taɓa ka ce kai bi hazal kajil kifaya ni daga nan ya isa na tsaya amma ba a ce ka ƙare karatu to lo karatu yana buƙatar tsawon zamani da tsawon lokaci kuma karatu bai buƙatar gaggawa iya daga cikin misalin da malamai suke bada akan abin da ya shafi karatu karatu game da ɗalibin ilimi da tsawon zamani suka ce kamar misali a ce wannan masallacin ne misali a samu wata rijiya mai tsawo sai a ce a ɗauki wannan masallacin a nasa shi cikin rijiyar nan zai shiga ba zai shiga ba misali wancan masallacin da mata mu ɗauki misali shi a ce ga rijiya nan a ɗauki wannan masallacin a nasa ba zai shiga ba to amma idan da a ce za a zo a ɓalle masallacin nan a mushi birgi-birgi a riƙa jefawa ana ɓallewa ana jefawa ana ɓallewa ana jefawa sai ka ga rijiyar nan ta haɗiye wannan masallacin gaba ɗaya shi suka ce to wannan shine misalin ilimi in ka kwaso kwasowa mai yauni to tuntuɓe za ka yi kawai sai ka faɗi ƙarshe ma sai a neme ka a inda ake karatun a rasa ka sai da a riƙa ba da labarin suwa ne wasu wacce da su ne gaba-gaba to zan suna ina babu su sun kwasa da ƙarfi kuma sun kasa ilimi ana buƙatar mutum ya zamanto kana ɗoka ne ɗauki ɗan kace mashi mana kana ɗoka a hankali shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iklifu min al-a'mali ma tudiqun iya daga cikin mafi alherin aikin da Allah yake so shine mutum ya ɗauki aikin da zai iya ka ɗauki aikin da zaka iya sannan kuma aiki wanda yake dawwamamme wanda mutum zai dawwama yana yi wannan aikin shi Allah yake so adwamuha wa in qalla ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla yace iklifu min al-a'mali ma tudiqun mafi soyuwar aiki a wajen Allah shine aikin da mutum ya dawwama yana yi kuma ka ɗauki ɗan abin da zaka iya kaɗan to ilimi haka nan yau ka je an ƙara maka kalma ɗaya ka sa ta cikin ƙamus ɗinka gobe ka je an ƙara maka kalma ɗaya kalma biyu aya ɗaya aya biyu hadisi ɗaya hadisi biyu mas'ala ta fiqhu kaza kaza da sauransu kana ɗauka a hankali baka ma san ba kana ɗauka wani abu da yawa sai an wayi gari sai ka ji ka kai ma ka zama wani shaƙundum mana ka zama bahrun minal buhur ka zama wani tafki wani kogi ƙato wanda kake ɗauke da ilimi mai yawa da haka ilimi yana buƙatar tsawon zamani ba a ilimi lokaci guda ba a yi shi lokaci guda dole a ɗauki tsawon zamani ana ta yi sannan abu na ƙarshe shine nasihatul ustaz bi ma'ana nasihar da malaminka zai karantar da kai zai maka wannan hanyar da kake neman ilimi malaminka ya bi samanta ya wuce ya san me wahalan da yake ciki me daɗin da yake ciki wasu hanyoyi kamata ba mutum ya bi ya kai labari da wuri duka ya sani sai ka zo ka ce akramaka Allahu wace hanya ya kamata in bi yanzu misali mutum ne daga nan ya tahi misali anguwa kaza
sai ka tashi zuwa anguwan nan baka taba zuwa ba kaga a tsari na hankali sai ka tambaye shi wani hanya nan ya take sai ce a hanyar nan in ka je waje kaza akwai kaza kai ibita shi ka kewaye shi in ka je waje kaza akwai kaza wannan kwatamcen da zai maka zai taimaka maka a cikin tahiyyarka zai kai ka da wuri sannan kuma zai kai ka ba tare da ka wahala ba to da kan nasihatul ustaz aw irshadul muallim fadakar wanda malamin ka zai maka a bangaren da shi ilimi yana da muhimmanci kwarai da gaske yazo kazo malamin yace maka littahi kaza zaka sa sai ka hakura koda kana ga misalin littahin nan kai kana ga ka wuce shi makamancin wannan bazan wuce bazan manci wani dalibi ba dan kasar dan garin Tilibiri lokacin da muka je jami'a yanzu da yazo muna gaban shi da shekara guda haka dai afakan shi suna mushi kiranni suna mushi lakabi dan dawi suke ce me yanzu wannan mutumin da yazo mutum ne wanda ya dan girma ka dan haka da yazo da ga program din da ake a sanar ula primary ani na shari'a sai je wajen amidul kulliya duwayen na kulliya na faculty na shari'a sai je yace ni lokacin da yaje ina cikin biro shi wannan duwayen din sai yace shi ho wannan abin da ake koya daliban shi ma da ya bari a garin su sun wuce wannan wajen wai albajiran shi da ya bari a garin su wai sun wuce wannan abin da ake koya yanzu ai a zo a koya mushi alwala da wani wane ne shi ya wuce wannan amidul kulliya sai ba shi hakuri yace mushi yi hakuri zuwa kwana biyu mu ga yadda ya kamata a yi wai shi so yake a kai shi dai zan ani ko a kai shi tura zan ani wallahi wannan bawa Allah da aka zo aka buga imtihani na fitar al'ula maciyar 16 qur'ani kadai hudda ce wallahi qur'ani kadai hudda maciyar 15 din nan gaba daya bai samu 10 cikin 20 ba yanzu aka je karshen shekara sai safin manya sai rusubi safi kai tsaye kawai babu zatantama kawai shekara mai zuwa zai komo ya sake wannan primary ani da zai sake ta babu zancan wani zuwa session yanzu kuma sai yake bin na'ibin rais dr sise wai a taimaka mashi a sashi cikin za su rubuta sise aka ce a kaga me ya dauki abun a matsayin cewa a shi ya wuce wannan wurin nasihar da malamin ya mushi na cewa ya tsaya ya ajiye hankalin shi yayi sai shiga ba komai bane ba kawai yake ta harkokin shi ta hinya mai ta ina ne ta koma Tilibiri ya dawo da aka watsa aka kare karshe a qur'ani kadai ya wuce shi ma a cikin maki 100 abinda ya samu bai wuce maki 60 ba to haka nasihatul ustaz nasihar da malamin ka zai maka bangaren ilimi ta da muhimmanci kwarai da gaske to wannan shine abinda wannan ayoyi guda biyar na wannan harkon sura suke karantar da mu sannan kuma mutum ya himmantu a lokacin da kika tafi wajen karatu tafsiri ne karatun wane ne karatu ya zamanto kana da takardu ko kuma kana da wata kayyade ta musamman wanda zaka rika kayyade fa'idodi bi ma'ana ka ji an hadu wani abu wanda sabo ne a wajenka sai ka rubuta shi ka ji an hadu wani abu sai ka rubuta shi an ka ta gida kai muraja'a so ɗaya so biyu so uku shikenan ya zauna a kanka ya zamanto a matsayin ilimi a gare ka amma kai zamanto kullum zaka zo a hadi an kai kuta kuma kamance hallo ka zo aka sake mai taka ce kai wannan abu ashe dan ran nan ma an hade shi a ya kamata a ce aka maka hadi guda daya ya zamanto ka kayyade shi suke cewa qayyidul ilm bil kitaba ku rike ilimin ku kayyade shi ta hanyar yin rubutu yana muhimmanci sosai wannan sune ayoyi guda biyar da makaranta a jiya sai aya ta 6 fadar Allah subhanahu wataala kalla innal insana
kalla innal الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالنسبة ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
وبنجي سبحانه وتعالى كيتشيوا كلا أها إن الإنسان شيخ إرن دو أدم دكتي غنيش لا يطغى يانا دجن كي يانا دجرمان كي أنا الحافظ ابن كثير كيتشيوا يخبر تعالى عن الإنسان أنه الله نبار لاباري أكن دو أدم تشيوا دو أدم للي كلن حالتاني واندي كي دجيجي دكي da dagin kai da nuna cewa yahi kowa idza ra'a nafsuhu qad istaghna wa kasura malu daga lokacin da yake ga cewa ya wadatu da kanshi ma'ana ba wanda yake bashi wani abu sannan kuma wa kasura maluhu dukiyar shi tayi yawa ma'ana ya tara dukiya ya tara dukiyar da yana jin baya jin kamshin talauci a misali a kadar ta zai rayu nan da shekara 100 masu zawa yana ga cewa shi bai da matsala to dan adam din ya kai irin wannan matsayin me yake yi innal insana la yatgha sai ya ga cewa yana da dagin kai yana da jijji da kai sai ya ga a cikin mutane ba kowa ke gaida ba sannan kuma abakan shi to kawai masu kudi ne talaka yana ga wani walakancaccen abu ne a lokacin da dan adam yayi kudi kudin da suka kai kudi idan wannan jabberancin ya kama shi jijji da kanne ya kama shi wai ku da ku yake ga talaka ne magani yake dillahin ku ne wallahi gani yake dillahin ku ne buku tashi kuka yi abin da ya kamata ba shi yasa kuke ta fama da talaucin nan shi ne kaman kokarin shi ne tunanin shi ne iya kasuwanci shi ne irin karatun da yayi ne a seri kaza ya karanta saboda yayi tsada ya karanta sayri dai ko ya karanta wane ne saboda diploma din ma da yake so ya samu ta daban ce yake so ya samu saboda ya zama tumuntun ne mai tsada shi innal insana la yatgha ai shine abinda ya kama qarun qarun daga cikin labarin da ake badawa na shi talaka ne kana min qawmi Musa Allah ya ce kana min qawmi Musa da ya kasance cikin mutanen annabi Musa fa baga alaihi
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين
وبنجي سبحانه وتعالى كي إن قارون كان من قوم موسى قارون يا كسان تيري كتك متانا النبي موسى فبغى عليه سيئ وتيغونا دائري أكنس وآتيناه من الكنوز ألا يتي مكباش ندقى تسكي تسكانا أزواني زيناريani دبوبيني وانيني ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة wanda makullayyan mangaza kadai da yake da sai an samu kattai na kasa da kasa suke iya dukan makullin kadai fa wai kileruwan da ake bude mangaza sai an samu kattai masu jin kari suke dukan kilan to ina ga abin da yake cikin waɗannan mangazojin kaga al'amarin ai ba karami bane to da yaji yayi wannan kudin la tanu bil usmati wal quwa id qala lahu qawmuhu la tafrah mutane suka mishi nasiha suka ce wani kar kai jijji da kai kar kai girman kai kar ka nuna cewa kai mutane to wannan nasihan da suka mishi bai doka ba suka kara mishi da cewa inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son masu girman kai shi yasa duk mutumin da ya sa girman kai a cikin rayuwar shi wallahi wannan mutumin Allah sai ya kaskantar da shi in dai zuhuri kake so dole sai ka bayyana dole sai an yi kaza wallahi Allah zai kaskantar da kai sannan kuma a daidai lokacin da in ka ajje kanka dan Allah ka kaskantar da kanka dan Allah to Allah kuma sai ya daga al'amarin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk mutumin da ya kankantar da kanshi dan Allah to Allah sai ya dauka shi Allah yake cewa a cikin hadisul qudsi girman kai mayahina ne duk wanda ya mun jayayya akan shi Allah ce sai na kada shi daka karki zamanto mai dagin kai karki zamanto mai jijji da kai da nuna cewa kin yi kowa wannan ba dabi'a bace mai kyau to shi wannan yayi girman kai sannan kuma wata rana fa kharaja ala qaumihi fi zinati
قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bada labarin cewa ya hutu cikin mutanen shi ana alfahari ana takama ana jijji da kai mutanen da ya hutu a cikin sai sun kasu kashi biyu wasu qala allazina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qawmu suka ce kai ai wannan ya more kamar yanzu ne misali za ka wuta ga wani mutum da katuwar mota yana cikin wani yanayi mai kyau karga kai su wane dai an more kai ko baka san ba morewar anya morewar ne kuma taya ya samu wannan abin da yake mallake da shi a yanzu kuma wani irin yanayi na rayuwa yake ciki duka baka sani ba la'alla kai kai shi jin dadi tabbas to waɗanda suke da kwadayin duniya a cikin zukatar suka ce kai ina ma a ce mu an ba mu irin abin da aka ba ma karuna suka ce innahu lazu hazzin azim suka ce iya da rabo mai girma a ce kai suwa ne kure duniya ta biya ku to kai bata biya ka ba kana rayuwa lahiyanka lau kana ci kana sha da tuwahinka da komi da imaninka da hankalinka da jinka da ganinka ga ni'imomi nan burjikar Allah maka ka ce a suwa ne ku kuke jin dadin duniya kai ma kana cikin masu jin dadin duniya ka gode ma Allah la yalzamu abinda kake gani na kyalkyalin duniya ya zamanto shine kawai abin da za a ce morewa rayuwa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ambata more rayuwa me yake cewa man asbaha minkum duk mutumin da ya waye gari a cikin ku yana da lahiya a gangan jikinka kai me ka kaji kowace gaba tana amsa yanda ya kamata abu na harko sannan kuma wannan mutumin yana da abincin da zai ci a wannan wunin manzon Allah yake cewa wannan mutumin faka annama haizat lahu dunya bi hazafiriha wannan mutumin kaman an bujuro mishi duniya ce da abin da ke cikin ta gaba daya babu wannan da kai kajin dadi to waɗannan mutane suka ce qala allazina yuridu al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qawmu innahu la tuhasul asim sai mu abuta ilimi su kuma suka ce
wa qala allazina utul ilma waylakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa ma yulqaha illa as-sabirun
qala allazina utul ilma su kuma abuta ilimi malamai ke suke cewa wailakum kai canku tabewanku me abun burge a ciki wailakum thawabullahi khairu aikin lada da nafila raka'a biyu da zaka ka samu lada aya ɗaya zaka karanta ta qur'ani tahi alheri akan wannan duke da tara gaba daya thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan da mutumin da ya imani ya aikata aiki nagari Allah ce wala yulqaha illa sabirun ba kowa yake samu irin wannan rabon ba imani aikin alheri rashin kudayen duniya sai mutanen da suka zamanto masu hakuri a cikin rayuwa shi kuma karuna sai ya hutu yana hutowa sai Allah subhanahu wataala ya tsaga kasar fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard muka tsaga kasar
fa qara ala qaumihi fi
fa khasafna
bihi wa bidarihi al-ard فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين
الله يتفى خصفنا به يا هتود دوكيا دا دواكي دا كايان أدو دا أنا تتاك أما دا زيناريا دا وانيني دا إركيا دا إنكزجي دا إنوانيني الله تسيمك ساقا قصا سيمك ساشي أتشكين تسيمك ريه قصا فخسفنا به وبداره الارض da shi da dukiyar tashi da gidajen dashi da abin da ya mallaka Allah ce muka tsaga kasa muka sashi a cikin muka mai da kasa muka ne kan ba ai wani abu ba duk yanda kake jijji da kai kana takama kana busa hanci kana bakku yarda ku za ama kaza daidai inda kake Allah yana tsagawa kuret ka shige kawo are shikenan an wuce wajen fa khasafna bihi wa bidali Allah yake cewa bai samu wata tawaga ba ko su al'umma wani sa su iya taimaka mushi duk irin duken da ya tara duk irin alakar da yake da sanuwan da yayi da magoya baya da yake da ɗan ga Alhaji ya huto duka ba su bu su iya amfana mushi komai ba gashi nan da ya riga ya halaka an gari to raka dan adam ya bi rayuwa a hankali dukiya tana da matsala tana sa mutum girman kai saboda mutum zai rika jin kanshi daban yake da mutane to in akwai imani wannan imani sai ya rika sanya maka linzami imani da kake da sai ya rika sanya maka cakuwa da jama'a da rishin raina jama'a saboda mafi girman matsalar da masu kudi suke hama da shi shine raina mutane kai mutum hudin yin kudi in ba Allah bane a gaban shi gidansu ma sai raina kowa a ce misali wani kanin kuna haka ya taso yayi kudi to an muku kai duka heri nan ya sabke mahaifin daga matsayin shi duk abin da za a yi a gidan in wata za a bada in wani abu za a yi za a biya ma wani kaza duk abin da za a yi na tattaunawa da shawara to shi shine wanda yake da al-kalimatul ulya babban magana kawai tashi ce sai aka kawo uba a ce baba ana so a yi kaza a ce ku tsaya ku dakata wani su ku tsaya alashi wani su da ne ma uban bai isa bai doki dokar da ya kamata saboda ne shi wata kawai yayi kudi lalle shi yake sai musu shinkawa ya gyara musu gidansu ya kai su aiki haji ko da makamanci wannan to kabar abubuwa su ta yanda suke dan Allah maka wadata ba ana nin bane shikenan Allah ya sanka akan kowa a kai ma jarraba ka ne akai ibtila'i amma nan diya yana faruwa kaga ba a jin magana kowa dole yayi magana shi duk ga yayin shi nan ba wanda ya isa magana uban shi bai isa magana ba mahaifin shi bata isa magana ba kaga ana lallaban shi ana bin bayan shi ana tura mishi jama'a a bashi hakuri wallahi to dukiya tana da matsala mutum bai hankali tana sa mishi girman kai idan wanto baka jin hasbaka jin kowa shine Allah ya ce kalla innal insana la yadda kaga kalan dan adam yana da jiji da kai me yasa ar-ra'ahu stagna a lokacin da yake ji ya wadata yana jin bayan shi ar-ra'ahu stagna anan al-imam ibnu kasir yake cewa qala abdullahi yake cewa akwai halaye guda biyu wanda ma'abuta waɗannan halayen guda biyu ba sa goshi duk wanda yake da dabi'a ɗaya daga cikin biyun nan to ba ya goshi yace dabi'a ta farko yace shine ka samu sahibul ilm mutumin da yake neman ilimi in dai ya san dadin ilimi da gardin ilimi da dandanan ilimi to baya koshi da ilimi kullum za ka ganshi yana da kokari da hamzari akan neman wannan ilimin amma kaga dalibin ilimi dan rashin fahimtar abinda ake cewa ilimin dan abinda za a bashi wanda bai takara kariya ba sai ga yana ta jaji yana taraki akai ba hon misali dalibin ilimi abinda aka baka misali ka ta yi lakul an baka wani abu ka ta yi makaranta an baka kaza abinda ya kamata in ka huto ka kara bude abu ka kara bude shi ka kara wasa'a shi ka kara ba'si ka kara bincike akan abu saboda ka kara dukkan wani abin da yake da alaka da wannan abin da aka baka haka ya kamata a ba ya zamanto dan kadan kin ma da aka baka kana ta jaji ana wannan yayi yawa kaza yayi kaza ana ta gunguni ana ta kaza to shi mutumin da yake ma'abucin ilimi da ya san abin da yake cewa ilimi to baya koshi da ilimi kullum cikin neman shi yake kuma baya dakatawa sannan ma'abucin siffa ta biyu shine sahibu duniya mutumin da duniya ta auri zuciyar shi wanda duniya ta auri zuciyar shi kullum gurin shi kawai ya tara baya koshi kamar da makaranta a nan manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda dan adam ya samu wannan yake kira shi da suna dutsi na zinariya da ya gwammace a ce yana samu biyu in ya samu biyu ya gwammace a ce ya samu uku in ya samu uku ya ce ina ma a ce hudu ne in ya samu hudu ina ma a ce biyar ne ina ma a ce shidda ne ina ma la yamla'u fahu illa turab ba abin da zai iya cika bakin dan adam ya ji ya gamsu in ba kasar da za a turbuda shi ba a cikin kabarin shi to haka za ka ga mutum haka rika mamaki kai yanzu ka zama ka rika mamaki wai wani me yake nema da duniya wace me yake nema me zai mallaka ya ji dadi duk wani abin da ya kamata a yi mallaka ya mallaka gidajen ne bai san adadin su ba mallan Allah wanda aka gina da wanda ba a gina ba ga account daban-daban a cikin banki daban-daban kudade tsababa a ciki amma har yanzu ya kasa dangana kishruwan shi na kudi baya huta to duk mutumin da ya zama to haka ne gure shi wanda mutum zaka same shi baya koshi daga sahibul dunya da sahibul ilm wannan ba sa koshi la yashba'ani ba sa koshi har abada sannan kuma yake cewa amma fa waɗannan guda biyu da aka hada a waje guda matsayin su daban-daban ne yace wala yastawiyani amma fa matsayin su ba dai bane ba fa amma sahibul ilm kaga ma abuce ilimi fayazdadu ridar rahman yana ƙara samun yardan Allah ne yana ƙara karatu Allah yana ƙara yarda da shi yana ƙara karatu Allah yana ƙara yarda da shi wa amma sahibul dunya shi kuma ma abucin dunya fayatabada zai ci gaba yayin ta nutso fitughyan a cikin sabawa Allah subhanahu wataala da fantara duk wani aikin lalaci da za a yi to su ne a gaba gaba da hannunsu da shawararsu da tunaninsu to shi yasa Allah yake cewa innal insana kalla innal insana la yadgha arraahu stagna saboda yana ga cewa ya wadata manzala sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ambata haka cewa lalle dalibi ilimi da mutumin da yake neman duniya waɗannan biyun ba sa koshi shi wanda yana ƙara samun yardan Allah mai neman ilimi shi kuma wannan da yake neman duniya yana ƙara fantarewa Allah subhanahu wataala sannan Allah yake cewa inna ila rabbika arruja'a dan adam ya ajje hankali shi jijji da kai da yake da jin cewa ya wadata da jin kaza da jin kaza ya sani cewa inna ila rabbika lalle zuwa ga ubangijinka ne fa arruja'a makoma take canza a koma canza a tare kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin Allah ya ce kamar yanda kuka zo duniyan nan haka kuma za a sake mayar da ku za a je a tara mutane a farfajiyar kiyama kowa kuma zai zo ba wanda za a ce ai ga wacce bata zo ba kowa ne ya kore ko a shela ma Allah zai sa ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan to duk wanda yake ga cewa zai iya gudu ya gudu wanda zai iya tserewa ya tsere wanda yake da makoya ya je ya koye ina zaka babu a daidai lokacin da akhrajatil ard athqalaha kasa ta hubbo komi duk wani abin da ke samanta ya rushe ta yarance livr kawai wuri ne budadde a shugude kawai ya tafi ba inda zaka tafi inna ila rabbika ruj'a lalle zuwa ga ubangijinka makoma take sannan Allah ya ambata mana cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
وبنجي سبحانه وتعالى كتاب واتقوا يوما كجس ورم وترانا ترى زوا تبس داس ذات زوا نرانا ونرانا ترجعون فيه إلى الله زأ ما يردك زوا الله سبحانه وتعالى yau muna rana ta laraba za a zo a yi wata laraban da ba wani ɗaya daga cikinmu anan ko wanda yake zaune anan ko wanda sauti yake kai mashi babu kowa kowa kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yanda aka yi wasu lokuta ba a san ba waye ne ba a san ba wace ce ke ba a san ba su waye mu haka za a zo a sake wani lokacin da babu mu kai ka ce ba mu zo ba amma sakamakon abin da muka aikata a gidan duniya yana nan yana bibiyan mu daka dada mai kyautata alaka shi da Allah subhanahu wataala saboda inna ila rabbika ruj'a sai Allah ya ce ara'aita alladhi yanha to nan kuma Allah zai ba mu labari kamar suke cewa anan nazalat fi abi jahli ara'aita alladhi yanha Allah ya ce ba ni labari mana shin baka gaba alladhi yanha wanda yake hana bawa abdan bawa idza salla yake hana bawa a lokacin da yake yin sallah to wannan kuma ta sabko akan abu jahl Abu Jahal yayi alƙawalin cewa daga yau in ka duba ha wai zawa iske bazalla gindin ka aba yana sallah yace daga yau in na ƙara iske ka kana sallan nan Allah ka dai sa abu da zan maka shine Allah yace ara'aita allazi yanha shin baka ga mutumin da yake hana ba abdan bawa idza salla idan bawan ne sallah bawan nan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma abinda manzon Allah ya hiso a wasafta shi da shi a ce mishi Abdullahi wa Rasulu, bawan Allah manzon Allah. Kamar zaka samu wasu ɗan bid'a suna ce ai ba za a ce manzon Allah ba, ba bawa, ai bawan da aka ce aka yi bawa na Ubangiji, jingina shi aka yi zuwa ga Allah, kuma Allah ba hu da aka yi. Subhanallazi asra bi abdihi,
subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi baratna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده,
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kirayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wasu wurare daban-daban da cewa abdihi abdihi bawan shi bawan shi. To anan yake cewa abdan idza salla, bawa idan yayin sunniyar yin sallah, mutumin da yake cewa ai dole hana shi za su yi, su sune suke da gari, su suke da kaza, ba wanda ya isa a yi wani abu sai abin da su suke so. Al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathani Yahya haddathana Abdul Razzaq an Ma'mar an Abdul Karim an Ikrima an Ibn Abbas qala qala Abu Jahl, Abu Jahl yake cewa inji Abdullah ibn Abbas yace la in ra'aytu Muhammadan yusalli inda al-Ka'bah, yace daga yau in na sake ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana neman sallah kenan, yusalli inda al-Ka'ba, yana sallah wajen Ka'ba, yace la ata anna ala unqihi, zan taka wuyan shi. Subhanallah, yace in ya ga mun sallah yana sallah zai zo ya taka wuyan shi. Fa balagha manzala sallallahu alaihi wasallam labari sai iske shi cewa ga hu abinda Abu Jahl ya faɗi. فقال سيما ذا الله يتشي لئن فعله لأخذته الملائكة والله إن قدائي حكا دا ملائكو ذا سمشي دوكي دم كو دوكي شي ذا سي باكي ومنا كما أبا ملائكو سو دوكي كا أكن ساهم الله سبحانه وتعالى مدانا دا الله يكي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما قاسونا قلازون من شداد مالا kabrara ne, Allah ya ce masu kabri ne, shidadun masu ƙarhi, la ya asulullah ba sa sa'a ma Allah a ce sun doke ki. Daga cikin labaru irin labarin da ake bada na tsoratar da mutane ana hudan haka, a ce wani walaihi ho igiya daga sama ta zo ta doke shi. Manzo Allah ya ce inda ko ya aikata haka, ya ce wallahi da mala'iku sun doke shi. Ikrima yake cewa daga Abdullah ibn Abbas, kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ta Imam an-Nasa'i da Tirmidhi da Ahmad yake cewa manzo Allah ya kasance yusalli inda al-maqam, yana sallah daidai maqam Ibrahim. Fa marra bihi Abu Jahl, sai Abu Jahl ya zo wucewa. Fa qala, sai yace ya Muhammad, yace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace alam nanhaka an hadha, i wai kai mu hana ka wannan sallar da kake ba, ka duba kamar wanda shi halicce shi, wai kai mu hana ka wannan abun da kake ba. Wa tawa'adahu, sai yayi alƙawalin cewa in ya sake ga manzon Allah yana sallah, to wallahi Allah kade sa abin da zai mashi. Fa aglaza lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taharahu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kausasa magana akan shi, ya kyare shi. Kamar kai ka halice ne ka ce wai ba mu hana ka bai wannan abin da kake yi. Yace ya Muhammad, sai Abu Jahl yace ya kai Muhammad bi ayyi shay'in tuhaddidni, ni kake barazana, ni kake kyara, ni kake ma kaza. Yace amma wallahi inni la ukthir, yake cewa la akthar hadhal wadi nadiyan, yace wallahi baka sani ba ni a garin nan nahi kowa mutane, eh yana da sha'abiyya, iya da mabiya masu goyen baya da famish tana da ƙarhi. Abu Jahl yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to mu karasa ayoyin Allah yake cewa ara'aita alladhi yanha, shin baka da labari, shin baka ga mutumin da yake hana ba abdan bawa idza salla, idan bawan yayi salla kenan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah zai zo yin sallah, Abu Jahl ya nema cewa ya hana shi. Sannan Allah yake ce au amara, ko kuma manzon ya zo yi umurni bi taqwa, da abin da ya shahi tsoron Allah, yayi magana akan cewa mutane su ji tsoron Allah, su yi kaza su yi kaza su bar kaza. Allah ya ce ara'aita in kadzaba wa tawalla, ba ni labari bane idan mutumin nan ya ƙaryata ya juye baya, alam ya'lam bi anna Allah yara, wai shin bai san ba Allah yana ga abin da yake faruwa kare tsammanin cewa wai duniya kawai garin Makka ce kadai ko kuma a kawai rayuwar garin Makka da abin da ya faru su kadai a alam ya'lam bi anna Allah yara shin bai san ba Allah yana ganin duk abin da yake aikata na ba daidai yake ba duk wata katobara da yake aikatawa da irin hana manzalla sallah ko kuma yin kalubale ga musulmai alam ya'lam bai san ba anna Allah yara Allah yana gani Allah yana ji yana ga abin da yake faruwa sai Allah ya ce ku hadi mushi kalla kamar ka shedi ne da nuna yatsa mana kalla ka shedi da hankali hattara la illam yantahi wallahi wannan bawan Abu Jahl kenan in ho bai bar ba abin da yake yi Allah ya ce la nasfa an bin nasiya Allah ya ce za mu kama shi daga gashin shi mabubbuga annasiya gashin shi na gaban kanshi kenan daga goshin shi Allah ce za mu kama shi Allah ya ce nasiyatin wata goshin shi wadda kadhibatin ko kuma kace kokuwar kai kadhibatin makariyaciya khadi'a wadda take cike da kuskure wannan duka bayani ne Allah yake akan Abu Jahl da jan kunne da ake mishi hankali manzala ba kayan wasa bane ba sannan kuma yana cewa can da manzala da ya mishi magana ba cewa ba ni nahi kowa a cikin mutanen garin Makka yawan iyali yawan fami yawan mabiya Allah ya ce falyad'u nadiya yaje kira wanda zai kira yau kai kake da fami ko kai kake da yawan mutane je kaka kira wanda zaka kira yau Allah ya ce mu kuma sanad'u zabaniya mu kuma zamu kira yau zabbaniyawa sune mala'iku wasu mala'iku ne wanda sun mun bukun ba sa ji ba sa gani kawai in aka ce ku yi kaza shine za su bussa jin ka barantana su ji tausayin ka ba sa ganin ka barantana ka su tausaya maka Allah ce mu kuma za mu kira yu zabaniyawa Allah ce kalla al'amarin ba haka yake ba yayi hankali la tuti'uhu kar ka sake kai da'a ga wannan mutumin da yake hana aiki wanda yake na alheri yake hana sallah wasjud kai sujada domin ubangijinka waqtarib kuma ka nemi kusancin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da waɗannan ayoyi suke dauke da shi manzala sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ta daban yake cewa law fa'ala Abu Jahl da yake cewa zai taka ni in yana gani ina sallah inda ya aikata manzala ce la akhazathu al mala'ika ayanan wane mutum sai mala'ikun za su dauke shi za su zo ayanan ido da ido karara mutanen garin Makka suna kallo za dauke shi ba wani a ce ba ayi bukwa ganin su ne kawai ku ga dan an doke shi a ido da ido za ku ga sun zo sun kama shi la akhazathu al mala'ikatu ayanan yace walau annal yahuda tamannaw al mauta lamatu wa ra'aw maq'idahum minan nar yace walau kharaja alladhina yubahiluna rasulullah sallallahu alaihi wasallam la raja'u la yajiduna malan wala ahlan yace kuma su yahuda suke cewa ai su diyan Allah ne nahun abnaullahi wa ahibahu wane ne lan tamassana an-naru illa ayyamun ma'duda wannan surutun da suke dai gaba daya suna fadin maganganu akan Allah maganganu na ƙarya manzala yake cewa su guraci mutuwa mana fatamannaul mauta in kuntum sadiqina yace wallahi da suka guraci mutuwa da sai an nuna musu ido da ido tun suna raye inda za su zauna a cikin gidan wuta kuma in sun isa sun aihusu su yi da'awar cewa sun guraci mutuwar su gani abu na biyu ko abu na uku manzala yake cewa waɗanda aka ce za a yi hoto a yi taron alatsi ne bi mana a zo a yi mubahala a zo kowa ya rantse da Allah manzala ya rantse da Allah akan cewa in abin da yake kai ba daidai ba ne ba to Allah ya hallakar da shi yi kaza su mutanen garin Makka su ce to in dai addinin Lata da Uzza da Manata ba daidai ba ne ba Allah hallakar da su kowa ya fito da dukiyar shi da iyalin shi gaba daya manzala ce wallahi law kharaju inda suka fito akai wannan mubahalar da manzo Allah manzala yake cewa la raja'u da sun koma la yajiduna malan wala ahlan ba iyalin su ba dukiyar su gaba daya Allah ya hallakar da su to lalle manzala sallallahu alaihi wasallam yana da kariya ta musamman daga Allah subhanahu wataala wallahu ya'simuka minan nas Allah ke kare shi ke bashi kariya da haka amma kalubalen da ya gani da irin matsalolin da ya fuskanta a cikin garin Makka matsaloli ne masu tarin yawa Allah ya ja hankalin shi akan cewa ya kusanci Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ya yawaita addu'a sannan kuma Allah alai yake jan hankalin dukkan wani mutumin da yake jabberi ne imana mutumin da yake da dagawa yake da tagatsuranci imana mutumin wanda yake mutakaddiris mai jijji da kai mai son ya hana addini yayi hankali in me kake takama da shi na hana addini akwai su sun surga bace ka sun yi Allah ya halakar da su ya nuna ba kowa bane su ba kowa bane su daga kai ma idan kai a yau walakanci ne da kaskanci zai hadu da kai ila yaumit tanadi Allah kiyaye sannan kuma a cikin wannan aya ta alam ya'lam bi anna Allah yara akwai jan hankali ga dukkan ma mutum akan cewa ya sani abin da yake kaiwa yake kawowa akai Allah yana ganin shi inda kai kwana Allah yana ganin ka inda ka boye ka shiga duhu Allah yana ganin ka inda kai kaza mutane ka fake idan mutane Allah yana ganin ka duk abin da zaki aikata na ba daidai ba ki rika jin cewa koda idan mijinki bai ganki ba to Allah ho yana ganin ki kuma Allah zai tambaye ki akan wannan aikin da kika aikata in alheri ne ki samu alheri in kuma sabani shi ne ki samu sabanin nashi dan haka abin da ake bukata ga mutum mai imani shine ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah fi sirri wal alani a sirrance ne a bayyane ne ya zamanto Allah ne a cikin zuciyarka Allah kake jin tsoro ba ruwanka mutane su ce kar su ce kai dai famanka ya za a yi ka wanye da Allah subhanahu wataala lafiya wannan shine abin da ya kamata dukkan mutum mai imani ya kula da shi na'am
bismillahir rahmanir rahim wattini wazzaitun waquri sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
وانا سورة أنا كرمت رسولنا سورة التين التين معروف أبدا سوكي تشيو ريزان itaciya ce wadda ubangiji subhanahu wataala ya kulla sura da ita sannan kuma ya rantsi da ita a farkon surai sannan kuma abu ne wanda yake da muhimmanci a cikin magungunan da ake yi na yau da gobe iya daga cikin tarihin da ake badawa na Mustafa Kemal Ataturk mutumin da ya amshi jagorancin kasar Turkiya bayan rushewar ad-daulatul islamiyya al-uthmaniyya bayan daular ta rushe ya cikin jagororin da suka jagoranta Turkiya daula ce ta musulunci daula ce wacce take wakiltar musulunci a duniya a lokacin gaba daya hatta da kasashen Saudiya gaba daya karkashin ta suke karkashin umarnin shugaban da suke tahiya amma wannan kasar aka mata ayaga aka raunanar da ita aka ciccira ta aka mazzaka ta har ta kai matsayin da ba ta da wani karhin a zuwa gani karshe kuma karkashin daular ta rushe da karkashin irin waɗannan mutanen su Mustafa Kemal Ataturk aka zo aka sake tsarin kiran sallah aka sake tsarin sallah aka huddo mata ba hijabi duk wata dokar da Allah ya ce a yi shi kuma wannan mutumin kontar wannan dokar ce mutum ne yana da'awar cewa musulmi ne amma zindiki ne na kirki mana mutum kahuri ne an yi wani zama a capital ta Almania Berlin da ya tafi wannan zaman saboda yanda suke so turawa su yarda da su su ba su amanna da ya tafi wannan zaman sai yake cewa su yanzu suna cikin yana da karnul 20 aiwa karnul 20 ne venture cycle ne a lokacin yace suna cikin venture cycle lokaci na wayewa da ci gaba su sun wuce inda za su zo su rika aiki da wani littafi da yake magana akan wattini wa zaitu ya hadu wannan magana aka taba mushi ai turki an ba zawo wannan shugaban nasu na ustallallah arqam kasa ce wadda kasar tana wakiltar musulunci daula ce islamiyya amma ta yi lalace wanda sai a hankali duk abin da tura suka ce a hudda kaza kawai a hudda shi saboda gurinsu ya za a yi a kai matsayin da za a ilga kasarsu daga cikin kasashen turai suna so su shiga cikin kungiyar NATO wannan shine guru su shine abin da suke so da haka duk wata doka da dukkan wani abin da za a zo a ambata to su ko aka suna so ya zamanto wannan tsarin na turai akan shi suke tahiya wannan mutumin ya bude baki ya hadi irin waɗannan maganganu marasa kyawu akan musulunci marasa kyawu kuma akan musulmai abin da ya faru Mustafa Kamal Ataturk malaman tarihi suke cewa lokacin da ya zo mutuwa Allah ya jarrabe shi da wata cuta cuta ta me yake kiran shi da suna kiyashi kiyashi ja ya rika hutowa daga cikin jikin shi aka kada aka raya aka nemi magani wani abu aka rasa karshe malamai suka iktishafi aka gane cewa shi wannan tin at-tin wa zaitun shi zaitun kinnan shine maganin waccan matsalar da ta zamanto mishi sababin mutuwa kaga su yana ga cewa ar-ra'ahu sagana ko shi ma yana ga cewa kamar yanzu ya wadata yayi wane ne sun wuce inda za su aiki da wata shari'a musulunci suna cikin karni na 21 ko karni na 20 ko karni na kaza lokaci na ci gaba amma kuma duk da irin yanda yake jin ya ci gaba a lokacin da malakul maut ya zo akwai wanda ya isa hana akwai wani ƙarhi da ake tanadi a duniya wanda ya isa dakatar da malakul maut ko a lokacin da ya zo tsuha akwai wani kalan likitancin da za a iya yi mishi ya zamanto ya wanzu ya ci gaba da zama a matsayin shi na matashi babu ɗan ba komai bane ba komai bane shi ba kowa bane shi in yana so ya zama komai ya zama kowa kawai bi Allah in kuma wannan bai wallahi banza ne shi banza ma yi shi Allah kiyaye wannan sura ce makkiya Malik Imam Malik da shi da Shu'ba suka fada cewa daga Adi ibn Thabit daga Al-Barra ibn Azib kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi safari madalla kasance yana karanta a cikin wasu bulaguran shi yake cewa fi ihdar rak'atayn a ɗaya daga cikin rak'o'in da yake yi yana karanta at-tin waz-zaitun yana karanta wat-tini waz-zaitun to shi anan Al-Barra yake cewa ma sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ban taba jin wani mutum ba mafi dadin sauti mafi dadin qira'a yace sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan sura kasancewar farawa ne zamu kenan sai mu tsaya ana insha Allah ta'ala a gobe ranar alhamis kenan sai mu fara da ita والتين والزيتون وطول سينين حزوا ترشن يتوانى سورة أليس الله بأحكم الحاكمين وبنجي سبحانه وتعالى يشير يده مكرم ترجع يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعيته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله Thank you.